أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مهيزان چه أوان چان سادوا ababe da suka saura da yake khumsi yana ta'alluke da su yau zancen da zamu yi zance akan karshen abin da yake khumsi yana ta'alluke da shi ko wanne yake gabanin karshe shine abin da ake ce masa ganima idan musulmai da horon shugaba wanne yake ma'asumi sawa annabi ko dai a cikin khalifofin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali da horonsa suka yi yaki da kahurai a cikin wannan yaki sai musulmai aka samu ganima bayan an fidda wahalhalun da aka yi da bashin da aka yi hal aka kawo wannan ganima gida shine me kudin mota a wannan zamanin mu ko kudin dabba da yake ko kudin wanne yake sun aza wannan ganima suka shigo da shi gari sa'annan da miqdarin da annabi ko khalifa annabi yake ga akwai salahi ciki yani yana da kyau a fidda wannan a ciyar da shi a wani huska sannan aka fitar wanne yake rabo ne na ma'asumi abinda zai saura zafi da mai khumsin sa sa'annan a raba da sauran musulmai sauran haka kuma ɗaya cikin me ababen da yake khumsi yana ta'alluki da shi shine kasa da yake kahuri zai saisa a wurin musulmi amma wani kahuri shine kahurin da yake rayuwa a karkashin inuwan nan na hukuma ta musulunci shine ake ce mai zimmi Waton wannan yana zamne lafiya da musulmai sharatin da aka sa masa yana cika wannan sharatin bai taimaka ma wayansu mai su yaki musulmai idan wannan ya sai kasa a hannun musulmi to wajibi ne ya fidda me dayan wannan akan khumsi wannan kafirin shine mai kahuri da yake mai bai yakin musulmai yana zamne mai kasan musulmai to idan ya sai kasa a hannun musulmi wajibi ne ya fidda mai dayan wannan da cewa khumsi akwai abin da ya kamata wayansu hukunce da ya kamata mu kula da sunan abin da mai yake yayi ta'alluke da khumsi lamari na farko mutum matukan bai fidda khumsin dukiyansa ba baya yi tasarrufi a cikin wannan dukiyar nasa bi ma'ana abinci da yake me khumsi yayi ta'alluki da shi mutum bai yi me ya ci wannan abincin kudi da yake mai khumsi yayi ta'alluki da shi mutum bai yi sai wani abu da wannan kudin lamari na farko kenan lamari na biyu idan mutum yana da mai kudi wannan kudin kuma khumsi yayi ta'alluki da shi bai fidda khumsin wannan kudin ba sai da sayarwar da zai yi da yake mai ba da izinin marji'i ba Daya cikin wannan sayarwa da sayarwan da zai yi bai inganta ba. Daya cikin sai da wannan sayarwan da zai yi. Masalan idan ya sayi abu dala 500 ne, to dala 100 a cikin wannan 500 wannan mu'amalan bai inganta ba. To in ya ci wannan abin ya ci haramu. Lamari na uku, idan khumsi ya yi ta’alluki da kudi, kudin da yake mai khumsi ya yi ta’alluki da kudi, wannan kudin sai ya mai ya sai ruwa da shi, da wannan ruwan ya yi alwalla ko ya yi wankan janaba, to alwallansa bai inganta ba, wankan janabansa ma bai inganta ba. Lamari na hudu, idan mutum yana da kudi da yake khumsi ya yi ta’alluki da shi, sai da bai fidda wannan khumsin ba, sai ya sayi gida da wannan khumsin. To, sallan da zai yi cikin wannan gidan, sallan bai inganta ba. Idan abin da yake khumsi ya yi ta’alluki da shi, lamari na biyar, abin da yake khumsi ya yi ta’alluki da shi, ba fidda khumsinsa ba, sai wannan abin aka ba da mai hadiyyansa aka yi kyauta da shi, to ɗaya cikin biyar wannan abin ba mallakansa. Masalan kudi ne da yake khumsi ya yi ta’alluki da shi, kamar dala 500, sai aka ba aka yi kyautan wannan, to dala 100 ba mallakansa. Ina ake ciyar da khumsi? Khumsi wajibi ne a raba khumsi guda me, guda biyu, gida biyu. Rabin wannan ɗayan biyun wannan rabo ne na me na Imam Sahib al-Asr wa Zaman. Wannan kuwa za ba mai mujtahidi ne, shi ne marji'i taklid. Wanda kake taklidi da shi, shi za ka ba wannan kudin, ko ka ba wakilinsa. Saurar ɗaya da ya saura cikin wannan biyun, ɗaya da ya saura cikin wannan biyun, da izinin hakimu shar'i shi ne marji'i, kaya me ka ba sharifai wanda me suka cika sharatin ba su khumsi, saboda ba kowane sharifi ake ba shi khumsi ba. Idan khumsi ana raba shi zuwa me gida biyu, na farko rabo ne mai na Imam Zaman ajjalallahu farjahu sharif, zaka ba mai marji inda kake taklidi da shi. Kashi na biyu, imma ka ba shi ko da me izinin sa ka ba sharifai wanda suka cancanta a ba su khumsi. Wani sharati ne ya kamata sharifi yana da shi, idan ya cika wannan sharatin za a ba shi khumsi, shi ne zama talaka, ko me ya zama me yana cikin hali na tafiya, ko da yake me a garinsa shi ba talaka ba ne, sharati ne da yake nan. Sharati na biyu, wannan sharifi ya zama me dan shi'a wanne yake me 12, shi'i 12 ya zama mai wannan, wato ya yi imani da khalifofin nan 12 da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da su. Sharati na uku, ya zama na mai ba sharifi ba ne wanne yake bayyana sabo akan ihtiyati wanne yake wajibi. saboda bashi khumsi idan ya kasance yana bayyana sabo ya zama mai taimaka mai akan lafi kenan. Sharati na hudu, ya zama ne bashi cikin daya da yake mai wanda zai bashi khumsin yana ciyar da shi, kaman me, kaman iyalin mutum mijinta bai bata khumsi domin shi ke ciyar da ita ko ƴaƴansa akan ihtiyati wanda yake mai wajibi. A ƙarshen abin da yake mai ana fidda khumsin shi shine abin da ake ce mai anfal. Abin da ake nufi da anfal shine mai abin da mai yake kare. Wannan anfal a cikin mai istilahin nan na fiqh ana itlakin sa akan mai dukiya wanda yake mai dunkulallen dukiya da yake mai yana karkashin zabin ma'aiki sallallahu alaihi wa ali wa sallam ko mai khalifan ma'aiki wanda yake mai yana cikin ababen da yake maslaha na dukkan musulmai ko zangon musulmi a lokacin mai zamanin nan na gaiban Imam Zaman ajjalallahu ta'ala farjahu sharif za ya amfani da shi. Wayannan dukiyan a mai zamanin gaiba yana cikin mai yana karkashin zabi na hakim ko shugaba na daula ta musulunci, kuma inda za mu zo mu yi bayanin wayannan dukiyoyi. Na farko shine abin da muke ce mai fai, shine mai dukkan ababen da yake ba da yaki ba musulmai suka samu wannan mai ababen. Wannan ababen sun kasance kasa ne ko a dukiya ne. Sa'annan na biyu, kasa da yake mai mataccen kasa, in ba da rayan wadda wannan kasan ba, ba za a yi amfani da wannan kasan ba. Na uku, garuruka ko kauyuka ko birane da yake mai wanda suke rayuwa a wurin sun bar wannan mai kauyukan ko sun bar wannan birnin da suke mai rayuwa a wurin. Duka wannan tasarrufinsa yana karkashin zabin hakimi ne na shari'i. Ko mutum masalan teku, idan ka fito a cikin teku wannan farfajiyan teku ko gulbi wayannan fili duka da yake mai bai da mai wanda ke mallakansa duka dukiya ne da mai yake karkashin zabin daula ta musulunci, shugaba da daula ta musulunci shi zai gwada yanda za a da wannan dukiya. Ko dajin Allah ko kogo da yake mai suna kwance duka wannan mai yana cikin anfal. Ko dukiya na sarakuna da suka bashi, ko ganima wanne yake mai mai sada duka wannan yana ciki. Ko ganima na yaki da yake mai an shiga cikin wannan yakin ba da izinin ma'asumi ba. Ko gadon wanne yake da mai bai da mai gadon bai da mai wanda zai gade sa, ya bar dukiya ba wanda zai gade sa. Ko ma'adini da yake ba mallakan wani bane kuma wani bai rayar da wannan bagiren ba. Ko ma'adini da yake mutum zai same shi babu shi a kasan wani, ba cikin kasan wani ya samu ba, ko wannan kasan ba wanda mai ya rayar da wannan kasan, to wayannan duka, wayannan dukiyan duka wani bai mallakansu, mallakansu a asali mai mallaka ne da zabin wayannan mallakan wannan kasa yana mai cikin zabin ma'aiki na Allah ko khalifan ma'aiki na Allah subhanahu wa ta'ala, ko a zamanin ga da muke rayuwa zamanin gaiba yana mai karkashin zabi na hakimi na shar'i. Insha Allah da wannan zancen ne za mu kawo karshe zance akan babi na khumsi. Sabon saduwa da zamu fara zance akan haji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.